Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Niyya Nomad FM Dalol FM da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum barkanku da wannan yammaci yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu wanda a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku je irin wainar da ake toyawa a jihar Adamawa inda ake ci gaba da gudanar da zabe a zagaye a matakin gwamna a zagaye na uku
kuma muna da bukatar karatu kallon mu kaga yanzu ilimi ya tabarbare gaskiya ba a kulawa da malamai ba malamin kulawa yanda za su samu barin gwiwa karantar da yara
to wai shin wani irin rawa kudi ke takawa ko kuma za a ce ya taka a zaben da aka gama a Najeriya
a na ci gaba hakan je ina da kuruna
a yanzu nau ka samu ka san ko nau ka samu
a na samu kuruna biyar
ana kasan ba
kwari kuma na ji dadin da ya samu saboda
muna kuma tafe da rahotanni da kuma shirin Hawwa Umar wanda za ta shigo ta gabatar mana na lafiya uwar jiki amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Russia ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Russia a kasar. Shugaban Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manemar labarai ciye Laraba a fadar White House lokacin da ya karbi bakoncin Fabiano Rosales matar shugaban adawar kasar Venezuela Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi. Jiragen rundunar mayakan sama na kasar Russia sun isa birnin Caracas a ƙarshen mako dauke da jami'in tsaron kasar da kuma kusan sojoji 100 sun isa kasar ne a daidai lokacin da Amurka da waɗansu kasashe da dama suke matsawa shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro lamba ya sauka daga karagar mulki Guaido ya maye gurbin sa Tilas ne Russia ta fice daga kasar mecece tambayar ta gaba shugaban kasar Amurka ya kuma ba Fabiano Rosales tabbacin cewa Amurka za ta daidaita lamuran yayin da kuma ya daura Maduro alhakin Gaza shigar da kayan agaji a kasar Venezuela A yau Alhamis hukumar zaben kasar Thailand ta sanar da cewar jam'iyyar Palang Prasarat ta lashe zaben kasa da aka yi da mafi rinjayen ƙuri'u a zaben da aka gudanar ranar Lahadi 24 ga watan ga wannan watan inda ta sami ƙuri'u miliyan 4,800 Crit Owar Gwenze mataimakin sakataren hukumar ya ce jam'iyyar ƴan adawa Hugh High da sojoji suka yi wa juyin mulki shekaru 5 da suka gabata ta samu ƙuri'u miliyan 7,900 da yake sakamakon yayi daidai da ƙuri'un da aka kada sakamakon bai zama sahihi ba sai an sanar da shi a hukumance ranar 9 ga watan Mayu hukumar dai bata sanar da adadin kujerun majalisar dokoki da kowace jam'iyya ta samu ba cikin kujeru 500 duk jam'iyyun biyu da Palang Prasarat mai goyon bayan sojojin wadda ta yi yakin neman zabe bisa alkawarin cewa za ta kyale magudin juyin mulki Prayut Chan-o-cha ya ci gaba da rike mukaminsa a matsayin zababban prime minister da jam'iyyar da ke adawa da shugaban mulkin soja suna ikirarin cewa sun lashe zabe sai dai babu tabbacin cewa wata jam'iyya za ta iya samun isassun ƙuri'un da take bukata a majalisa da za ta iya kafa gwamnati Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa a nan birnin Washington DC. Prime Minister Britania Theresa May na yunkurin ƙarshe na shawo kan ƴan majalisa sun amince da shirinta na ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Tun jiya Laraba, lamarin ficewar Burtaniya ya zamanto ba shi da tabbas bayan da ƴan majalisu suka yi watsi da wasu shirye-shirye 16 da Prime Minister ta gabatar da su kan ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. Baki ɗaya shirin na ƙarshe guda 8 an yi watsi da su. Duk da yake dai daya daga cikin shirin ya zo kusa da samun amincewar yawancin ƴan majalisu. Wani shirin kuma ya samu an kada kuri'ar jin ra'ayi kuma an samu goyen baya. Kungiyar tarayyar Turai dai ta baiwa Burtaniya har yanzu har zuwa ranar 12 ga watan Afrilu ta sanar da ita halin da ake ciki ko kuma za ta bar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba, wanda hakan ya iya haifar da tarnaki ga tattalin arziki. Sojojin Malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwace ikon wani jirgin ruwa da ƴan gudun hijirar da aka ceto daga tsibirin Libya suka kwace. Jirgin ruwan dakon man mai suna El Hiblu 1 ta isa wata tashar jiragen ruwa da ke babban birnin Malta na Valletta yau Alhamis, sa'o'i kaɗan bayan da aka kwace shi a kimanin kilomita 30 kusa da tsibirin Malta. Sojoji na Malta sun ce sun yi magana da babban kwamandan jirgin ruwa, inda ya ci gaba da maimaita musu akai-akai cewa ba shi da iko akan jirgin ruwan, kuma ana musu barazana cewa su ci gaba zuwa Malta. An turo sojojin a cikin jirgin ruwan, kuma an cafke wasu daga cikin ƴan gudun hijirar, aka sa musu anko a hannu, aka tasakeyar su bayan sun isa Valletta. Jirgin dakon man ya ceto ƴan gudun hijirar ne ranar 3 a tekun Bahram, ya fara koma birnin Tripoli lokacin da fasinjojin suka yi tawaye suka tilasta wa ma'aikatu don su juya su doshi arewancin Malta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A gaida Hadiza Kyari. To a duniyar rahotannin namu kuwa, bari mu yada zangon mu a jihar Adamawa, inda ake ci gaba da gudanar da zabe na gwamna a jihar karo na uku. Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki a jihar.
Maritain safi ya nufa jami'an zaɓe suka shirin filin da za a yi zaɓen, yayin da kuwa aka bari jami'an zaɓe cikin shirin ko takwana, ko da ke a wasu wurare jama'a da dama ba su fita ba kamar yadda ake tsammani. Wasu da suka kada kuɗinsu sun bar ne da zaɓen yau kaɗa da kuma fatan su ga wanda zai zama gwamna nan gaba.
To gashi ana zaɓen ƙarshe na Adamawa, ya kaga wajen zaɓen ka kada kuɗi ka? To menene fatan ku?
Fatan mu dai Allah ya zaba wadda ta zama
a to na gaishe ne mai kawo ki nan?
Na zo zabe bayan na.
Kin kada gure yake? To a cikin wannan zaben na wannan karon.
Gaskiya zabe ya yi kyau, an yi zabe lafiya ba tashin hankali ba komai, alhamdulillah sun muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na bari masu kaunar ci gaba mu da ganin mu da yaya.
Kamar yadda kika faɗa ga wanda ya ce nasara, menene kuke bukata ya yi muku na Adamawa?
Gaskiya dai kan abubuwan da kuke bukata tana da yawa. Kaga na farko muna bukatar ruwa kamar mu a area mu ke nan ba mu da ruwa, kuma muna dai bukatar karatu kallon mu kaga yanzu ilimi ya tabarbare. Gaskiya ba a kulawa da malamai, ba malaman mu kulawa yanda za su samu kwarin gwiwa karantar da yara abinda muke bukata.
Kafin kotu da ta tabbata zaben a sakamakon da aka samu tun farko, dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Martin Turi shine ke kan gaba da kuri'u 367 da kuma 471, yayin da gwamnan jihar dan jam'iyyar APC Sinata Muhammadu Bindu Umar Jibrila ke da kuri'u 334,995, wato ratin da ke tsakaninsu kusan 32,476, wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke tabbatar da yadda za ta kai a wannan zabe, yayin da kuwa bangare guda ake madakon hukuncin da kotun jihar za ta yanke dangane da karar da jami'ar MRDD ta shiga dangane da wannan zabe. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. A siyasar kudi a Najeriya, Sanata Yusuf Datti Baba Ahmed, wanda ya taba zama dan majalisar dokokin tarayya guda biyu, wakilai da dattawa, na daya daga cikin ƴan takarkaru da suka tsaya takarar neman shugaban kasar Najeriya, wanda kuma bai yi nasara ba. A wannan makon ya ziyarci nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Inda suka samu tattaunawa da abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto, ya kuma yi mishi bayanai dangane da yanda zabe ya gudana a Najeriya.
A gaskiya zan maka jawabi a matsayin dan Najeriya, dan kasa, ba dan siyasa ba.
Na'am.
Kuma abin da nake gaya maka fi sabilillahi aikacin gaskiya na aikacin sani na kenan. Zaben nan bai yi kyan da muka dauka zai yi ba.
Da 2019.
Bai kyau ba ne su da muka dauka, saboda an yi amfani da kuɗi fiye da yanda kowa ya taba zato. Ba na magana a dukkan jami'u, daga abin da ake cewa na fidda gwani zuwa ainihin shi zaben, an yi amfani da wannan ba daidai bane.
An yi amfani da kuɗi ta wace hanya kake nufi an yi amfani da
ta wajen a zo ainihin zabe? Ba boyayyen abu bane wannan, mun gani da idanmu, saboda na je zabe zaka ga layi
na san ka tsaya takarar shugaban kasa farkon zaben. Ka ci gaba har zaben ko ka janye?
Na ci gaba har an je, ina da kuri'una
a yanzu. A cikin nawa ka samu? Ka san ko nawa ka samu?
Na samu kuri'a biyar
ana kasan baki.
Kwarai kuma na ji dadin yanda na samu, saboda kamar yanda na ce maka,
kai ba kashe kuɗi ba.
Yawwa,
shine babban dalilin jin dadin ka.
Yawwa, na kai kaina cikin zaben nan dan in ba wa jam'iyyar daman,
wace jam'iyya ka tsaya?
PDP
ka tsaya.
Dan in ba wa jam'iyyar nan daman fitar da wanda zai iya kada Buhari a zabe. Nawa ko abinda Bature ke cewa all or nothing ne. Ko zan ci ne gaba daya ko kuma in ba zan ci ba zan tsaya can baya.
Na'am.
To ɗabi'ar siyasar Najeriya har yau, wato delegates,
wakilai
kira na shine cewa su hangi fiye da hancin su, kuma su daura yunwa na yau kwana daya saboda samun alherin gaba. Ba jam'iyyar tamu kadai ba, ko ina haka ake abin mamaki.
Kana jin wannan amfani da kuɗi yana da akida kafin na san ka?
Dan ina son in gama baka ansar, amma
ba ni da ai kana kwakula abubuwan da nake son ƙara jin bayani akan su, kamar ina son alakan ta wannan abin da talauci da ake cewa akwai a Najeriya, inda ake talauci mutane za a iya sayan su abin da ake so da kuɗi.
Ni dai abin da na sani, wato a rayuwa idan baka yi wata kokari ba, baka samun wani alheri. Yanda Bature zai ce, wato babu hauka akan ka ci gaba da yin abu daya ka dauka kuma al'amura za su canza.
Ka samu sakamako wanda
sakamako da zai sha bamban da al'amarin da kake ciki. To dan Najeriya, dukkan mafi galibi yawan jama'an mu sun dauka a ci gaba da siyasa yanda aka santa, kuma a samu sakamako da ba.
Sanata Yusuf Datti Baba Ahmed kenan a wata hirar su da Aliyu Mustapha Sokoto. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:13. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, zamu yi magana ne akan cutar mashako, wacce a turance ake kira da diphtheria. Mashako cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa. Mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi, cutar kan haddasa bugawar zuciya, shanyewar wani bangare na jiki. A wasu lokutan cutar mashako kan kawo rasa rai. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir, da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da warhaka.
Masu sauraron, barka da wannan lokaci.
masu sauraron mu za su so su ji ƙarin haske akan cutar mashaƙo.
To, mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wanda kuma wata ƙwayar cuta nau'in jinsin bacteria da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda ƙwayar cuta take wani guba ne take saki. Wannan guban shine yake kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi wurin makogoro da baki da wurin numfashi, yakan shafi kwakwalwa, yakan shafi zuciya, yakan iya shafar koda. Cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa.
Akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan ƙwayar cutar?
To, ita diphtheria din wannan ƙwayar cuta ita ke kawo ta. Kamar yadda na faɗi cewa ƙwayar cutar nan takan saki wani guba ne. Wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogoro, za a ga wani tantani haka fari ko ruwan milki-milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi da hanci, sai ya kasance ana tari, numfashi na wahala, sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka, abinda ake cewa kamar wuyan yayi kamar wuyansa.
Yaya alamomin cutar mashaƙo suke?
Yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka, dan zazzabi da ciwon kai, sai kuma tari, sai kuma cikin dan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala. Daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta shafi misali kwakwalwa, yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi. Idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata, ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata. A wani lokaci idan ta tsananta sai an kai mutum ɗakin da ake cewa na katta kwana, wato ICU kenan.
To likita, shin cutar tana ɗaukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana?
Tana iya ɗaukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba, amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma?
A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara 40.
Yaran 'yan shekara nawa ta fi kamawa?
Musamman 'yan ƙasa da shekara 5, kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. A dalili shine idan ba a yi musu allurar rigakafi ba, wala'alla sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye, to amma ba ta da ƙarfi, cikin dan lokaci kankani za ta wuce. A dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara 40 din nan, yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi, bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar takan yi zama ba ta da ƙarfi. Sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar booster wanda zai ƙara ƙarfin garkuwar jikin. To shi yasa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta.
Me ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a?
Tana da matukar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa, ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawu bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kamata, saboda haka tana kamuwa sosai. Ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba, yawun shi wani kuma ya kama ya sha, za ta iya yaduwa. Tana yaduwa matukar. An samu saukin ta tun kusan shekaru 40 da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi. Sannan ko mu a nan abin da ya yi shekara 20 zuwa 30 baya an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake.
Ya ake allurar rigakafin cutar mashaƙo?
Yawanci a tsarin mu na Najeriya akan fara yin ta daga sati 6. Idan an haifi yaro a nemi allura ta farko, to bayan wannan sai a ce bayan sati 6 daga wannan allura. To wannan allura da ake fara bayarwa ta sati 6 nan a ciki akwai rigakafin mashaƙo, kuma ana ba da ita kusan sau 3 zuwa 4. Sannan daga baya akan ba da abin da ake cewa booster domin a haɓaka garkuwar jikin ɗan adam bayan wasu shekaru, shekara 5, daga nan kuma bayan shekara 10.
Kamar babba wanda bai taɓa karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai 40 ba, me ya kamata ya yi?
Kowa yana da hatsarin kamuwa da cutar nan, amma wanda suka fi samun hatsarin ake magana. Saboda haka kenan kowace ɗan kowane ɗan shekara zai iya kamuwa da ita. Amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba, ya san bai taɓa samun allurar rigakafin nan ba, to da buƙatar ya je ya same ta aƙalla ko da guda ɗaya.
Cutar mashaƙo tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada?
A'a, ba cuta ce da ake gada ba, cuta ce da ake ɗauka daga ƙwayoyin cututtuka.
Yaya za mu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashaƙo?
Gaba ɗaya a duniya an dan samu saukin ta saboda yadda ake ta kokarin allurar rigakafi. Misali, a shekara ta 1940 a America ana samun kusan mutum 210,000 da suke kamuwa da wannan cuta. Amma a shekara ta 2017 a alƙalimance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum 35 ba.
To likita, idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar dan adam?
Daga lokacin da aka gane cewa akwai wannan cuta, to wannan cuta tana da hatsari daga lokacin da aka gane cewa ita ce. Daga lokacin da ake zargin ma cewa wannan cutar diphtheria ce, wato mashaƙo, to yana da hatsarin gaske. Bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba. Yawanci akan ware su gefe daya a yi masa magani, sannan duk wanda aka san ya yi mu'amala da shi su ma a yi mai magani, sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke haƙƙinsu ne su ɗauki matakan hana yaɗuwar ta cikin al'umma.
Cutar mashaƙo akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki?
Kamar yadda muka yi magana cewa tana iya lalata zuciya, tana iya lalata ƙwaƙwalwa, tana iya lalata ƙoda. To idan ƙwaƙwalwa kuma ta taɓu, kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya taɓuwa.
Ko wace shawara zaka ba wa masu sauraronmu game da kare kansu daga kamuwa da mashaƙo da ma kowace irin nau'i na cuta?
Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani ɗan mura haka da tari, yawanci al'ada mutane ba su ɗauka cuta ba ne, ba a fiye damuwa ba, zai shiga cikin al'umma, zai yadda yake so. Amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kansu suna fara ne kawai da ƴan murar nan da ɗan tari da ake ganin kamar ba wani abu ba, sai su zama babban matsala. Saboda haka yana da kyau mutum ya ɗau ɗabi'ar cewar idan kana da irin wannan ɗan zazzaɓi, ƴan mura, to ka ɗan ɗau matakan kar ka yaɗa shi cikin al'umma, saboda baka san abin da za ka iya yaɗawa ba.
To masu sauraronmu, kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Kwanakin baya mun yi magana akan ciwon suga ga yara. To ga wata tambaya da ta fito daga Muhammad Awal daga Lubbe, Abuja. Ya ce, likita, idan mace mai ciwon suga ta haihu lafiya, sa'annan kuma aka duba yaran aka ga lafiya, ana iya sallamar su a lokacin?
To wannan tambaya tana da muhimmanci matuƙa. Ya kamata a san cewar idan mai ciwon diabetes ta haifi yaro, to a lokacin da ta haife shi fa sinadarin nan na insulin yana da yawa a cikin jinin yaron, wanda kenan da an haife shi sugan da ke cikin jinin yaron zai yi ƙasa. Saboda haka akwai hatsarin gaske a sallami yaro a wannan lokaci. Abin da ya kamata shine asibiti su fara bincikawa, a tabbatar a wannan ranar, aƙalla wannan kwanan farko din, an tabbatar da cewar sugan shi yayi daidai. Saboda yana da hatsarin gaske, sugan nan yana iya yin ƙasa, wanda yaro zai iya kamar yana yin bacci, daga baccin nan har ya shiga suma, har ya mutu ba a sani ba, saboda sugan nan yayi ƙasa fiye da yadda ake tsammani. Shine dalilin da yasa ake aje su daga awa 2 zuwa 3 na farko, ana gwadawa a tabbatar cewar sugan nan yayi daidai. In bai daidai ba, za a ba yaron abinci har a tabbatar cewar kuma nonon uwa ya fara zuwa kafin a sallame shi. Saboda haka yana da hatsarin gaske a sallame yaron da uwa mai ciwon diabetes ta haifa a ranar farko a asibiti.
Wani lokacin zaka ga iyayen ne ganin cewa sun haihu lafiya, yaro lafiya, sai su rika matsawa sai an sallame su a asibiti. Wani jan hankali zaka yi wa al'umma akan wannan ɗabi'a?
To suna yin wannan ne saboda ba su san hatsarin da yake tattare da wannan abu ba. Na ɗaya, da buƙatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani, su fahimci cewar wannan abin da muke yi ba don wani dalili ba ne face lafiyar jaririn nan da kuma uwa. Idan sun fahimci cewar akwai wannan hatsarin, ba wanda zai so ya ɗauki jaririn nashi ya tafi da shi. Uwa ta yi wata 9 tana wahala ta haihu, kuma a je saboda ɗan ƙaramin abu wanda ya kamata za a iya maganin shi, a jefa rayuwar jariri cikin hatsari bai kamata ba. Saboda haka da buƙatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani a gane cewar yana da hatsarin gaske, musamman a ranar farko idan mace tana da wannan ciwon diabetes, a sallami jaririnta na farko, a aje ta asibiti, a gwada shuga din nan, a tabbatar shuga yayi yadda ake bukata, a tabbatar jariri yana samun isasshen abinci kafin a sallame su.
Masu sauraron mu, duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Law Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Umar Adamu Katangum da Ibrahim Dan Bafa Katangum duk a jihar Bauchi sun ce assalamu alaikum biyu Hausa. Da Allah ku ba mu dama mu yi jinjina ga jami'an tsaron Najeriya bisa kokarin da suka yi da kubuto fitaccen malamin addinin musulunci nan wato Sheikh Ahmad Suleiman wanda masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Sai kuma sako daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce keɓe shugabancin majalisar dattawan Najeriya ga yankin arewa maso gabashin Najeriya da jam'iyyar APC ta yi yayi daidai. Allah ya zaba mana mai kishin ƙasa da tausayin talakawa. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Bako Umara Kandilwa Bukar daga jihar Difa a jamhuriyar Niger ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Zan ci gaba da yin kira ga sojojinmu na jihar Difa da su tashi su kula da wannan jiha don wannan kungiya tana samun damar sace-sace ƴan mata. Don haka a jagirce Allah ya kawo sauƙin wannan abun amin ya rabbi. Nagode sosai biyu Hausa, Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Gidan rediyo mai shafe hawayenmu.
A gaida Abdulaziz Adali Turo da wasiƙun masu sauraronmu. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Akalla mutane 12 suka mutu, sama da 20 kuma suka ji rauni lokacin da wata mota da aka dankare da bama-bamai ta tarwatse yau Alhamis a kofar wani ɗakin cin abinci a babban birnin ƙasar Somalia. Shedu sun gaya wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa fashewar ta auku ne a kofar wani gidan cin abinci dake kan hanyar Makka al-Mukarrama dake wani titi da aka fi samun hada-hadar jama'a a Mogadishu. Rufin gidan cin abincin ya rufta da mutane da dama a ciki, inji wani shaida da ya nima boye sunansa. Masa abin da ya faru ba, akwai mutane da dama a ciki. Zan iya tabbatar da cewa na ga gawarwaki 6 a ƙasa akan titi. Hukumomin motar daukar marasa lafiya masu buƙatar agajin gaggawa sun ce akalla mutane 6 da suka ji rauni a fashewar sun mutu akan hanyar zuwa asibiti. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Russia ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Russia a ƙasar. A yau Alhamis, hukumar zaben ƙasar Thailand ta sanar da cewa jam'iyyar Palang Prasarat ta lashe zaben ƙasa da aka yi da mafi rinjayen ƙuri'u a zaben da aka gudanar ranar Lahadi 24 ga wannan watan, inda ta sami ƙuri'u miliyan 4,800. Prime Minister Britannia Theresa May na yunkurin ƙarshe na shawo kan 'yan majalisu sun amince da shirinta na ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Sojojin Malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwace ikon wani jirgin ruwa da na 'yan gudun hijira da aka ceto daga tsibirin Libya da suka kwace. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Russia ta fice daga Venezuela. Shugaban kuma ya kuma ce Fabiana Rosales tabbacin cewa Amurka za ta daidaita lamura yayin da kuma ya daura wa Maduro alhakin Gaza shigar da.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu ba ku dama ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai shin taya mutane za su tabbatar da cewar gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi na amfani da kuɗaɗen da ake basu don cigaban al'umma daga asusun gwamnatin tarayya? Yanzu kuma a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin namu Hadiza Kyari, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka, da wanda ya bada umarni Tadi Adebji, sai injiniyan namu na yanzu, da kuma baki da muke da su wa'yansu 'yan makarantun sakandare da suka kawo mana ziyara a ɗakin shirye-shiryen namu. sai da Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da shirye-shirye. Ni ne Yusuf Aliyu Harande daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai a gyara zama don shirin yau da gobe.